الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما قصة دين المسلمين في أيامنا قوم الشعبكي قوات الجمال الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم جبوت إلى تاريخ هؤلاء دا أربعين دا هؤلاء منا قوم قوم الشعب قوات قوم الشعبيو شكرا تابعو بيو دا عشرين دا بيو Allah ya kaddara mana zama a wannan babban masallaci na garin Gumel a fada mai martaba sarki. Allah ya kara masa lafiya da imani. A ci gaba da karatun mu na littafin Al-Arba'una Nawawiyya. Ya ba mu tashi kan hadisi na 33 wanda Imam Nawawi ya ce al-hadithu salisu wa salasun an Ibn Abbas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. Wannan shine hadisi na 33 an karbo daga Abdullahi dan Abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace law yu'ta an-nasu bida'awahum da ana sakarwa mutane ko ana bawa mutane bida'awahum da da'awarsu ikrarun in sun ce kaza a yadda لَدَّعَ رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ da waɗansu mutanen sun yi da'awar dukiyar waɗansu mutanen wadima'ahum da kuma sun yi da'awar jininsu walakinil bayyinatu 'ala al-mudda'i sai manzo Allah ya ce sai dai ana buƙatar bayyana dalili ko sheda 'ala al-mudda'i akan mai ikrari wal yamin ana buƙatar rantsuwa ala man ankara akan wanda yayin musu abinda ake ikrari akan sa. Hadithun hasan wa hadisi ne hasan yace Imam al-Baihaqi ya rawaito shi. In muka li hadisin zamu ga kamar har yanzu akwai fasaha ta Imam an-Nawawi a jeren gir hadisan da yake kawowa cikin littafi. In mutane ba su manta ba tun lokacin da ya fara hadisi magana akan hadisin Allah madaukakin sarki ya haramta zalunci akan shi ya sanya shi ya zamanto abin haramtawa a tsakanin mu, to ka'idoji na zamantakewa an fara tattauna su cikin littafi din da duk abin da zai zamar mana da zama mai dadi da rahin cin kai su ake tattaunawa. Har muka zo hadisin satin da ya wuce ya zaka zauna da Allah madaukakin sarki lafiya kalau ya kuma zaka zauna da mutane lafiya kalau ka guji abin hannun mutanen su. To duk yadda aka kai da taka tsantsan aka yi kokarin guje wa bacin rai kuma sai aka samu tashin tashina ko rahin jituwa ta taso hayo mai ka'idar da ake bi wajen gyara wannan matsala din ayi ma kowa adalci kuma a zauna lafiya kalau sai ka maka hadisin da ya dace da babu na qada babu alqalanci sai manzo Allah ajje maka kullaliyar kaida kuma wannan kaida duk inda ka sata to ita ce zaman ka lafiya kuma in ka karya ta to babu zama lafiya. Metece kaidar shine du jawabin da mutum zai yi ba a sauraron shi. In aka saurari mutum da jawabin shi to komai zai ce maka nasa ne ko menene ine ce da shari'a kawai da ka ce kaza na wani ba ta za a to ana dinkewa mutane da duk mutane sun ce nasu kuma da mutane in sun tsani wani to da sun buƙaci jini za su yauna shi ne kahe ba wani wannan mutumin da aka tsallaka gidansa aka kahe shi tsakar dare ai wani ne ya kashe shi da haka shari'a take aiki ba ta wasu ka'idoji to da haka za a zauna bargadai mutane za su buƙaci jinin mutane za ku bukaci dukiyoyin su ine ta layuwa banna sabbi da'awahu da ana ba wa mutane da da'awarsu jam'i na da'awa yace la da'ari zalun amwal qaumin da mutane lalle sun yi ikrarin dukiyoyin mutane su fidda su gidajen su su fidda su gonakan su su fidda su gonakan su motocin su kudaden su komai nasu za su ce nasu ne wa dima'ahu kuma za su bukaci jinanan su sai ce walakin albayyana tu ala mudda'i sai dai shari'a tana da buƙatar albayyana zamu ji menene ka saka san bayyana din wal yamin ala man ankara ana buƙatar rantsuwa shi kuma akan wanda yayin musul abinda ake da'awa akan shi mun ce wannan hadisin yana daga cikin manyan manyan ka'idojin ko hadisai da suke dauke da manyan manyan ka'idoji a cikin shari'ar musulunci kuma shine yafi tasiri a babin na alƙalanci aiki da wannan hadisin kuma duk kotunan mu kusan duk kowanne kotu ma wannan hadisin kai tsaye ana aiki da shi albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankara an samu hadisai da yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da riwayoyi daban amma abinda suke tabbatarwa aiki da wannan hadisi din har a cikin ayyukan magabata an samu abinda yake tabbatar da aiki da wannan hadisi din Ibn Qais yace rikici ya taba faruwa tsakanina da wani makwabci a gona muka yi ta rikici har muka zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga me kara ga wanda ake kara da ya gabatar da jawabin sa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kawo shaida yace manzon Allah ba da shaida yace to sai ya rantsi yace manzon Allah ai ku rantsewa zai an gane yake nufi kawo shaida babu shaida yace to kai ka rantsa yace ai ku rantsewa zai ma'ana akwai mutane yan tara aradu da ka in suna son kudinka ko dukiyarka inde dan rantsai da Allah ne aha ai don kasha yanzu nan in ka dauko qur'ani za su rantsa ka ba su kudin su sa'a jihun su ba matsala sai manzo Allah ya ce rantsuwar kuma zai yi baka da wani abu sai wanda sai ce albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ansara lalle kam wanda yake kara yake buƙatar haƙi ya kawo shaida wanda yake musu shi wannan ya kasa kawo shaida to wanda ake da buƙatar haƙin akan sa yayi musun haƙin to ya rantsi idan bai musun haƙin ba za mu tada na daga cikin bai'i na nau'i na bayyana shikenan sai ya rantsi in ko bai musu ba to shikenan kara da ake akan sa ta tabbata to da ya faɗi wannan ta aika sai ya rantsi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya rantsa da Allah madaukakin sarki man halafa billahi yastahiqu biha malan huwa fiha fajir laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban duk wanda ya rantsa da Allah madaukakin sarki ya san girman Allah aka ji ya bai girman Allah ya rantsa da girman Allah kawai dan a bai wata dukiya ta duniya ya kuma san ƙarya yake a wannan rantsuwar yace tabbas sai ya haɗu da Allah Allah madaukakin sarki na fushi da shi duk wanda ya san ya taba wata rantsuwa dan ya samu wata dukiya da bai cancanta da ita ba kuma a kowace irin mu'amala ce ka rantsa ka samu dukiyar to ka shirya Allah ya fara fushi da kai kuma wannan fushin sai ka samu Allah madaukakin sarki a kansa mallaki Allah ko man halafa billahi yastahiqu biha malan huwa fiha fajir laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban kaza manzon Allah kenan ya tabbatar da ka'idar albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankara amma ya tsoratar dan mutun na da haƙi akan ka ya kasa kafa shaida to kar ka rantsa dan ka tabbatar ma kanka da wannan dukiyar in ka rantsa akwai fushin Allah madaukakin sarki akan ka muna da tabbatar da cewa shi wannan hadisin magabata sun yi aiki da shi kuma sabanin yadda muke gani mu a zamantakewa yanzu makwabci da makwabci idan ɗaya yayi ƙaran ɗaya don Allah da kafin ai wata ɗaya zai fara gidan ya tashi ko ba haka bane kai da makwabcin ka haiku kafin an fasa fahimtar juna haka kai ƙaran sa ko aka tsaya a zaman alƙali aka tantance mai gaskiya to za ga dan ya sa gidansa a kasuwa ai akai sai ni da ya ƙara na tunda nake ba taba ƙara na ba sai wa me galibi abinda muka dauka ƙara fituna ce da cin mutunci wata ilmi ala ƙara ce ta canja amma ita kotu ita ce ƙarshen matsala ita ce ƙarshen gatan mai gata kuma ita ce ƙarshen gatan mara gata daga ita kotu bata zama guraren kotuna an sha mun tambayoyi in aka karanto mun rikicin sai sai ku zo ku samu alƙali sai ai duru akan lalle alƙalin sai shi alƙali in kai zai kasa mai hile mai fatawa kuma hile mai sulhu hile mai gyara hile mai sulhu to galibi mukan dauka cewa ƙara kamar fitina ce ai muna da labarin wacce ta kawo babanta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ƙara ne sai ce manzon Allah babana ya bada ni aure ga wani auren dangi saboda ya ga dangi ba sa yi da shi saboda kai duba dan bai fada a ji a dangi sai ya bada aure na sai ma akwai tso da hitebrin shawara li yarfa bi khafifatahu ya bada ni ne dan ya daga matsayin sa a cikin dangi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baban da yake sai ito a kirawo shi aka kirawo shi ya ka bada ita ba tare da izinin ta ba da amincewar ta da yaddarta da ta ga manzo Allah ya nuna masa rahin da sai ta ce to dama na kawo shi ne dan saboda ƴan mata a nan gaba me wai da Allah ke maka ya kashe ta saboda ƴan mata a nan gaba su fahimci cewa iyayensu ba su da haƙƙin da za su aurar da su a duk yadda suke so amma manzon Allah na tabbatar da abin da mahaifina ya tabbatar duk wanda yake so na aura na aura an wuce wannan babi din amma ina so mu fahimci cewa akwai haƙƙi akan yarinya a bata damar ta aure wanda take so ko bai zama ta fitina ba abin da ya dauke mu shine faruwar abin da ya faru tsakanin Umar dan Khattab da Ubay ibn Ka'ab alƙalin kuma Zaid ibn Thabit ne wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza suka runguma to a tafojin Zaid ibn Thabit da yin shari'a da suka gama abin da zai magana sai kafa musu hujja ya ƙare alƙalancin akan albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara kuma a haka aka zartar da hukunci Umar bai yi musu ba Ubay ibn Ka'ab bai hukunci bai musu ba wannan take ƙara tabbatar da ijma'in al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa duk inda matsala ta taso albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara ana buƙatar shaida bayani dalili bayani da dalili da hujja daga hannun mai ƙara wanda ake ƙara idan an kasa kawo hujja to shi kuma ana da buƙatar ya rantse idan ya rantse matsala ta wuce kowa ya huta na'am murya ta tana zuwa baya tana zuwa na'am na'am to albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara yanzu mun gamsu cewa aikin sahabban manzon Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un لا يعطى الناس ولكن البينه على المدعي واليمين على من انكر حجه انا بقاتت تاهنن مي قارا واليمين رنسوا ala man ankara akan wanda yake inkarin abinda ake da bukata a kai shi. Na'am. Mai littafin da yake gabana sai yayi bayani akan albayyina. Yace walakin albayyina, abinda ake kira albayyina, ma yubayyinu bihi alhaqqa. Duk abinda ake kira albayyina, ma yubayyinu bihi alhaqqa. Abinda za a iya bayyanar da gaskiya da shi. Ko menene in za a iya bayyanar da gaskiya? To shine ake bukata a wajen mai ikrari. Wa takunu fi isbati da'wa ala al-mudda'i. Ita kuma ana bukatar ta wajen tabbatar da ikrarin mai ikrari ko karan mai kara. Wal mudda'a alayhi, wanda ake kara ko ake bukatar shi kuma haki a kansa, in an kasa kawo wancan abin da zai bayyana da dalili, to shi kuma ya rantsi. Shi kuma ya rantsi. To me yake iya zama? Mu yi hakuri da Allah, wanda za su saurari da su saurara. Menene zai iya zama albayyana? Abubuwa guda uku ne, ko abubuwa kamar haka. Ana iya samun ash-shahada, shaida. Shaida ne ta iya zama towa rubutacciya, an rubuta a takarda, kamar yadda muke yanzu cinikin gona, cinikin fili, cinikin gida, rabon gado, a rubuta takarda a baka, wanda tana zama a matsayin shaida. Yana iya yiwuwa abin faruwa ya yi a gaban idanun mutane, waɗannan mutanen suna zama shaidu. Waɗannan mutanen sa iya zama mutum biyu ne, sa iya zama namiji ne da mata guda biyu a ɗan wasu halaye ɗin. Wani lokacin a iya zama towa namiji ne tare da rantsuwa, duk da saɓanin da malamai suke da akwai. Bayan babban saɓani da suke da akwai a wajen tantance wane ne al-mudda'i, wane ne al-mudda'a alayhi. Waɗanda duk suka karanci shari'a ko suka karanci lo, ana karantar da su menene tsarin da ake fahimtar, wane ne mai tsara da wanda ake tsara. Ba kowane lokaci ba ne don ka je kotu ka gabatar da ƙara kake zama mai tsara. Ka iya zuwa kotu ka shigar da ƙara, amma yanzu kai kuma mudda'a alayhi. Kai ne yanzu ake da buƙatar ka rantse, ba kai ne kake ƙara ba a gurin. Amma dai yanzu muna bayani ne akan albayyina, ta iya zama towa shaida ce. To wannan kuma Allah Maɗaukakin Sarki ya yi magana a kansa a bashi. Idan an samu rubutu ko yarjejeniya ta bashi, to wanda yake da haƙƙi a kansa ya yi illahi, ya bayani cewa shi ɗin shi ne akwai bahi iri kaza da iri kaza a kansa da za a biya zuwa lokaci kaza. Kuma sai Allah ce wa tashhidu shahidain min rijalikum, a samu mutane biyu cikin mazajenku su zamanto su ne shaidu. Fa illam yakun rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada. To idan aka samu rikicin bahi, rikicin kuɗi, mutum ya kawo ƙara gaban alƙali, ga takardar shaidar ƙulla bashi, an samu albayyina. Ga mutum biyu mun shaida da an bashi bashi, abu ya ƙare. Wani lokaci kuma idan babu wannan, daga cikin abin da ake lissafi a kansa a kan albayyina, ana amfani da alƙarina. Abin da yake nuna ƙarina, wasu na kiran shi ƙarina, wasu ce mashi allau, duk abu ne guda. Ko dai ƙarina dangantakar mai ƙara da abin da ake ƙara a kai shi, ko kuma abin da zai nuna alamar abin da ake tuhumar mai ƙara da ƙarar da ake masa a kai shi. Misali kamar ƙisar da ta faru a zamanin Annabi Dawud alaihi salam, mata guda biyu sun haihu lokaci ɗaya, kura da kai lokaci ɗaya gaban ɗaya. Da ta ce ta matsayi duk yadda kici ya barke tsakaninsu, wannan ta ce ɗanta ne, wannan mata ce ɗanta ce, kowace ba ta so ta yi asara. Aka kai ƙara wajen Annabi Dawud alaihi salam, ya kalli sauraron bayanansu, wannan ta faɗa, wannan ta faɗa. To har yanzu in ka je kotu akwai mutanen da in dai kai ƙara aka ba su dama su yi bayani, to haƙƙinka ya yi a lahira. Amma dai a gama alƙali sun ƙwace shi. So wanda ba ta da gaskiya da ta koro bayani, ta koro bayani ta haɗa da kuka da rantsuwa da wane ne, Annabi Dawud ya fahimci ɗana ta ne. Sai suka mata ke ɗauki ɗa, da ɗan ya suka mata yi haƙuri ba naki ba ne, ke naki kura ta ce. annabi Sulaiman da yake aka bada gane kuma duka bayanin hujja sai ce a bahi da bahi ma tsara da karin ta aka ce an ba ka to a bahi wuka aka bayi wuka ce me zaka yi idan ka tunda kace a bada kana da hadisi da ra'ayi sai a akin da ke bakki da hujja ita bacce da hujja abin da zai so zan tsarga dan abi ke in baki rabi Allah ya raya ita ma in bata rabi Allah ya raya to me dan da ta tantance me na zahiri sai ta ce wallahi ba hakura da bar mata ni na san da hakura ta ci kage su ita me dan me ake da bukata wacce take da danta to tana da nauyi na tausayi akan dan sama da wanda ba ta haife shi duk wanda ta duka sa ta aibi da to za ka yadda za ta tausaya mashi sai yake da wanda ba ita ce ta sunkuya ta haife shi ba wannan alamar tausayin da ya fita to ita ce qarinar da Annabi Sulaiman yayi amfani da ita sai ce to dan nata ita ce da aka fara ta dawo a ba wannan dan nata qarina ne to wannan lokaci aka yi amfani da qarina lau yanzu mutum da aka kashe a cikin wannan gida an kashe mutum kuma an ga alamar sukar wuka a cikin shi sai kuma a kusa da gidan ya azanka ka samu wani tsumma kana goge wuka kana goge shi kuma jinin da ka goge tsumman da ka goge ga haina kuma jini ne na mutum yanzu ana butumar wanda ya yi kara ko a kisa za a nemo ka kowa za a nemo kowa na za a nemo so wanda ana kiransa allau ko circumstantial evidence haka suke kiran shi a turanci ko wani abu da zai iya danganta wanda ake tuhuma da abin da ake tuhumar shi a kan shi kamar yadda Abubakar Imam ya faɗa ku ya duba abokin faɗansa cikin dare ya narka masa kulki ya dawo kuma ci gaba da zagaye gari yana wurbi la ilaha illallah la ilaha illallah ya zagaye gari da safi aka ta ya ga mutum mukamakinsa a kumburi kikena bayan gari kuma ga mutum a mace aka tambaya to idan aka yi kisa aka ce babu da kisa waye kashe shi ba a sani ba aka ce amma an ji wani malami ya kwana ina karatu a gari a tambaye ko ya ji wani abu da za a yi amfani da shi a matsayin shaida kaga kenan me ake neman hakarina da za a iya kafa hujja da ita shi kuma da ba abin da yake bukata kenan ita ai duk da yake zagayen gari bai zo na ya faru ba amma dai ya ji wani ya ce tunda ka bugan mun mukamiki to sai na kanye ka shi kuma ya samu zarkin fada ya haika masa fulki saboda aka ce to a je a kira zarkin fada a je a sa a yi hela kowa ya zo tattara a gari idan an game kumburarren mukamiki to shi ne ya kisa ana ba ka zarkin zarkin fada mukamiki a kumburi so kenan sai wancan karan da aka ce an ji an ce tunda ka bugan mun mukamiki sai na kashe kai yanzu zarkin fada shi ne tuhuma ta farko a kan kisa kuma an tambayi jawabi bayan da zai iya bayani saboda an kumbura mukamikinsa har yau to wanda ita ce abin da ake kira qarina a samu ta dangantaka da za ta hada mutum da laifin da ake magana a kan shi wani lokaci ana amfani da shi a tsarin shari'a ta musulunci kamar abin da ya faru a kisan Annabi Yusuf alaihi salam matar ta yi ta tarairayarsa ta yi ta bibiyarsa bai ba da dama ba har dai nan ta kira shi a matsayin yaron gida ta shiga ta kulle kofa wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytha lak qala ma'adha Allah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh-dhalim akai abinda za a yi wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin salate wastabaqa al-bab wa qad tamisahu min duburin wa alfa ya fayyidaha dad al-bab da Allah madaukakin sarki ya dauke masa ba zai fada cikin matsalar ba sai kuma ya suka fara tseren kofa ta fuskanci a kuce zai juya ita mahaifar bobi da haka da ya je kofa yana zare sakata ta karasu yana zuwa ta gaba yana zare sakata ya karasu tana zare ta karhe shi kuma mai gidan ya zo wa alfa ya sayyidaha la dalba sana haduwa sai ta ce ma jaza'u man arada bi ahlika su'an
sai ta yi hukunci illa ayyus jana aw azabul alim.
Menene hukuncin wanda ya so ya afkama iyali ya ce kawai a daure ko a gana mai azaba? Ta kawo ƙara yanzu ta yi ikirari kuma har ta yi hukunci, yasa duk mijinta ce zai wahala ya adalci a rayuwa. Tun za a ta kawo koke kuma har ta yi hukunci ma da za a umar ara da bi a halika su'an illa an yi jana o azabul alim. Da ta faɗi wannan ta zai amfani da ita ba albayyinatu alal mudda'i walamiru ala man ankara. Yanzu yana da buƙatar ke da kika ce shi ne ya afka miki kawo hujja shi din ya rantsa albayyinatu alal mudda'i walamiru ala man ankara, sai ce hiya rawadatni an nafsi, ita ce ta buƙaci in biya mata buƙata kuma ban biya ba, kawai duka ta lallaɓe ni. Hiya rawadatni an nafsi, to ina shaida? Allah madaukakin sarki sai samar da mu'jiza a cikin gida. Wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min al-kadibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin. Aka sabu dan jinjire magana a cikin gida ko wani mutum ya rande da bai kai marhalar da zai iya tantance me yake faruwa ba, yace a duba rigar shi, idan rigar ta cire ta gaba to lalle abin da ta faɗa gaskiya ne. Kaga albayyina ce a nan gurin, mene ne bayyina? Karinar dangantakar zancen da ake wanda yake so ya afka wa mace idan za a rike shi ko za a tura shi ta gaba ne, in za a ci kwallarsa ta gaba za a ciyo kwallarsa, sai aka ce in an ga rigar ta yage ta gaba fa kadhabat to gaskiya ta faɗa, wa huwa min al-kadhibin abin da yake faɗa cewa ita ce ta lallabe shi ba gaskiya ba ne ba, na fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisu huqudda min duburi in ku ta baya sa ya ta tsage fa kadhabat to ƙarya take, wa huwa min as-sadiqin shi kuma gaskiya yi. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaydikunna, da aka duba annabi Yusuf sai aka rigar ta baya ta tsage sai ce wannan makircin ku ne na mata, innahu min kaydikun inna kaydakunna azim, makircin ku yana da girma. Matsalar mata tana da girma, so wannan matsalar yanzu kaga an yi amfani da ƙarina aka tantance wake da gaskiya wane ne bai da gaskiya a matsalar da ba a samu shi duba za su shaida ba, dan shaidar da na da haidar kwartanci yana da wahala a ce maka ga haidu guda huɗu an kama ta, amma idan aka zargi mutum wani lokacin ƙarina za ta iya nunawa haka ɗin ne ko ba haka ba ne ba, haka an yi amfani da wannan ka tantance. Bisa wannan kuma sai yake nuna maka cewa hatta yara mata ko iyaye mata da suke tahowa gida su yi ƙaran mazajensu, to har yanzu fa wannan alwala nasu su ma alƙalanci za su yi. Albayyinatu alal mudda'i walayminu ala man ankara, idan ƴarka ta zo ta baka labari ga abin da mijinka ya faɗa ga abin da aka yi ga abin da aka yi sai ce ba ni hujja ko? Wallahi kwana yana duka ba ce kwana ce yi to sillahi za binci sillahi bugan da ta sillahi za binci daga fuskarki zuwa kafafunki nuna min da ake da tabo wanda a kwana ana tubu ana duka ai ko dan wali ne ya kamata a samu da kan kwanda ne ko ina ne ya kumbura ko ina ne alamar rahim bacci a idaninki duka babu, sai ya kamata a bashi dama wanda yi nuna alamar ankara shi ko ba ran tsadda shi zaba kiran da za a iya bada bayani abinda ta faɗa gaskiya ne. Ustaz muna ganin ka da mutunci ka kwana kana dukan yariyar nan ko ba ku kwana ba, kaga he faɗa eh gaskiya ne wallahi na samu bulala mai kyau na mata 40 sai ba da so hayya ta bi da ake tabbatar da abu a tsarin addinin musulunci amfani da kalima duk gaskiyar mutum ba a bashi gaskiya da ana ba wa mutum a dalilin gaske shi ladda ari dalun amwala qaumin wa dima'ahu, wallahi mutane sai yi kirarin duciyar mutane da zulum du gaskiyar mutum ban da sun bada misali amma dai zulumanci mutum duk malantar mutum in yazo ce ina da haƙƙi kaza a cikin kaza da ka hujja inda hujja a bahi in babu hujja magana ta kare so da yawa wannan lokacin yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke fada cewa ku rike dukiyar ku kar ku salwanta ta wannan lokacin mu'amala ta aboki da aboki mu'amala bokin ka da ka gina gida kai komai sai zo zai shiga sai aure ka ce da yake shiga hekara 10 hekara 20 hekara 30 baka ta uba sa magana ba da ya mutu da aisha ta kaba ina shaidar kai ka bashi aure babu ina shaidar ya shiga aure babu ina haidar da shi aka mutu ya kashi kai ga babu yanzu gida nawa yake na wanda yake ciki ne to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan za ku ba da irin kyauta roko ba to ku yi takasari kar ku tarwantar da dukiyarku da haka in za ka ba mutum aran gida san tsarin da za ka yi in za ka sa shi haya san tsarin da za ka yi shi yasa wani lokacin za ka ga masu haya idan kai shekara uku a gida ba ne sun sai ba da shi lokacin ka ci na ga wata a zahi za ka yi ya za a ce kawai muna so zamu raba a gidan kana fita sai a zo a sake dan fenti da wai a sa wani daban saboda kar baka zauna hekara biyar hida bakwai ka saba da yan unguwa kowa kai sani a gida da karhe ka zai daga gida kai tafiyar ka haka in kai wata uku hekara uku a ce a an hakura saboda duk tsaron dukiya ne babu laifi mutane su tsare dukiyar su da suke ganin za su iya a tsarin wannan na kamina din shi yasa aka ce duk wanda ya raya wata kasa matacciya to ta fice banda yanzu da komai ya zama to mallakin gwamnati muna da dazuzzukan gwamna ko da grazin land da aka ware to a tsarin musulunci a da waɗannan ƙasashen da ba a noma su kawai da ka gaba kai da ƙasar noma sai ka je ka duba wani guri ya yi ƙaya ya yi ciyayi ya yi komai ka sare ka ƙone ka gyara ka noma ka girbe ka kawo gida ka sake koma ka nome ka kawo gida sai ka zama gonarka a da ba ta kowa ba ce. So wanda ya faru wannan kasar ya gyara ta to ta zama ta idan kana da gona bakka noma ka zo ta hego ne na gyara ta zai noma sai ka tsaka ta kaiwa baka wannan gonar ce Allah ya ganne ba ta kowa ba ce yanzu har na biya naira 5000 an yi sassa da ita to fita kuma ni ma zan noma kudin sassa mai na baka ce wai saka he tafi yayi ƙara a police station na je na sassa biyu gona kuma ya zo ya kore da ce ba zai biya ba to yanzu mai karin da za ku yi da ƴan sanda ai yana tabbatar da cewa ba gonarsa ba ce amma dai yana da buƙatar a biya shi kuɗin sassabe wata idan da ake buƙatar wata bayyana a gurinka wannan jawabin na ƴan sanda ima bayyana ne ai ga wani mutum wata hekara ya taɓa zuwa ya sassabe mun yi rikici a gurin ƴan sanda na biya shi kuɗin sassaben shi to wannan ma bayyana ce albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara wani lokacin akan samu ikrari kai ƙaran mutum sai ce gaskiya ne 100,000 eh yana dina eh za ka biya ce zan biya in Allah ya hore so biyan zuma maganar albayyana ta kare ne malamai suke cewa ai al iqraru sayyidu shuhud ko aula min al shuhud mutun yayi iqrari da kansa yafi karfin a tara masa shaidu wani lokacin kuma akan yi amfani da fasahar alqali abinda ya zo cikin bayanan dalaka da nasa abin da ya fahimta cikin bayanan to yakan zama hukunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada sahabban shi innakum takhtasimuna ilayya kuna kawo mun kara wala alla ba'dukum alhana bi hujjatihi min ba'd dayan ku zai iya tsaro bayani sama da dan uwan shi fa aqdi lahu ala nahwi ma asbaru in yance masa hukunci in bashi gwargwadon abinda nake saurara da hujjojin shi faman qabaitu lahu bi haqqi sahibihi fala yaqsu duk wanda na hukunta masa haƙƙin dan uwansa ya san ba na san da shi manzo Allah ya ce kare karfa fa inna ma aqta'u lahu fa aqta'u lahu qita'atan min an-nar aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam wannan hukuncin da na masa kamar wuta ce na bangaro na meka mashi da haka kenan yanzu alƙali cikin jawabin mai ƙara da wanda ake ƙara yana iya hujja fahimtarsa ita ma kuma tana zama hujja wajen yanke hukunci wannan ne dalilin da za ka ga idan aka yi ƙara wannan ya ɗauki lauya wannan ya ɗauki lauya wannan ya yi surutu wannan ya yi surutu abinda alƙali yake hujjawa shi ne wanda yake wakiltar mai ƙara ne ake fitar da mai ƙara wane ne ya fi dalilai da hujjoji da bayanai a cikinsu sai alƙali ya yi fahimtarsa sai ya fitar da hukunci a cikinsu wannan ma ana amfani da shi a tsarin shari'a kuma gaskiya abin da ake kira albayyina dalilin da zai taimaki gaskiya wani lokacin kuma ana iya amfani da kaifin hankali bacin duk kaji bayani ya kai amfani da kaifin hankali abu zai iya faruwa a wata duniya ba san me ya faru ba amma kai kana da hikayi ke hukunci kamar yadda aka ce ya faru da alƙali Shuraihi ne ba mutum bahi lalle kudi makudai wadan miliyan 30 ba kowa da gihifin Allah ce amana amana zan dawo da su zan dawo da su ya tafi ya kudi dawo da kudi babu dawo da kudi yake dawo da kudi yake sai tafi ya kara da ya kara shuru 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 alƙali duk sai da zai maka ya samu bayani ba hujja ba sai ta aina ka bashi bashi ne yace a jindin bishiya ka ba shi na bashi yace hike nan je ka ciro mu wannan ganyayen ka kawo sai kana na gaba a kira wasu to shi kuma alƙali da aka faɗi da bishiyar take ya kaddara za a iya awa biyu kafin a zo inda bishiyar take kawai kira wani ƙara an yi minti 30 ana shari'a sai su ya kalli wannan sai yanzu ka kara ga je sai ce kai da saura shi da kaga mai kanjeyi ba ai da shi a jirgin biya ba da kuma ka ce ba a baka ba da ya minti 30 ya san sai ce masa yanzu kana ga kwaje sai ce a bai je ba sai ce ba yake dan sa kenda inda kai musun ba a baka ba bashi kuma aka ce ga bihiyar da aka baka aka ce a ji a shiro ganin yanzu to aka san shi an je ko ba a je ba aka ce a wallahi ban sani ba mallam amma bai je ba sai to bai kudin sa shari'a ta kare yanzu ka ga alƙali da gogewarsa da fasahar sa da yake amfani da ita irin wanda an ce Umar dan Khattabi ya taba yin wannan hukunci mutane guda uku suka hadu suka kashe wani mutum suka kwashe dukiyarsa kamar da suka faru da wani bawan Allah a nan gari ya tafi sayan wani abu a zamfara kawai ta yi aka yi azani an kashe shi a ɗaki sai za a ji a yi a lahira da aka kashe shi suka haɗe baki duk abin da za a yi kar bakin ku ya saba suka ce to haka ba Umar dan Khattabi yana shari'a ya juya ya juya ga alamar waɗannan mutanen ba su da gaskiya alamar ba su da gaskiya amma kuma babu hujja bakin su rab su haɗe sai ce hikirin ku dawo rana ta kaza don saurare ku suka sake dawo rana ta kaza sai ce to ku yanzu kamar nan muna cikin masallaci sai ku je jikin gidan tafida a kaga abinda ake a cikin masallacin nan in a ce ba dan da gini ba za ka iya hanguwa kuna gurin sai ce ku zauna a nan gurin sai tsana kallo na tsaye daga cikin su sai ce ga mun gaskiyar abinda ka sani ya mun gaskiya abin da ka sani wannan abin da suka haɗe baki sai mai mai sahi daidai da daidai ba canji yana kare gani Umar dan Khattabi zama mutum ne ko shishe dai sai ya daga hannu sai ya ce Allahu akbar ko dukan kuri aka dauki kabbara Allahu akbar yanzu kaga wanda yake can gurin zai tambaya ta yanzu mai ke faruwa me ya kawo ake kabbara yake da an cira mutum da sashi su tsayu a kan abinda suka canza ko kuma na kabbara ta mai ce ya ce ta wannan ku ɗauke shi ku kai shi guri kaza ku ajiye shi da ya zo na tsaya na biyu aka ce a kana biyu ya zo tsaya ya ce ɗan uwanka ya faɗa gaskiya kai ma gaba da gaskiya kaga yau da kuma da kaza ya yi abin da wannan ya faɗa gaskiya ne ce to dan uwanka ya faɗa gaskiya kai ma ga ya mana gaskiya yace eh magana ta gaskiya mun haɗa baki ne eh so wani lokaci alƙali yana iya amfani da hikimar shi yana iya amfani da ƙwarewar shi sai ya fidda waɗansu dangantaka to yayi hukunci da wannan abin yana iya wa a tsarin addinin musulunci wani lokacin kuma akan yi amfani da kasama idan abin ya haɗa gari da gari ko ƙabila da ƙabila ko ƙauye da ƙauye ko makiyaya da Fulani to wannan maganar ba ta bayyana ba ce ba ta shegu ba ce ba yanzu makiyaya idan suka zo suka cinye gonakan mutanen gari in aka ce talanta za su rantsa su wuce ko ba haka bane ba eh mutanen gari suka ce makiyaye ne suka cinye musu aka ce ku kawo sheda aka kawo sheda so wannan lokaci idan abin ya hada da manyan rundunoni to akan yi amfani da kafa ba ta faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato mutane sun shiga cikin Taif ne ko cikin wani gari na Yahudawa da suka yi gari suka rarrabu da suka tashi daga sai ga ɗayansu baya ba suka zagaya suka same shi a mace suka zo suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai sun kashe shi ku kawo hujja babu to a kira usu kun kai suka ce ba muku kashe su ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku da kuka ce su suka kashe za a iya samun mutum ɗai a cikin ku har mutum 50 su rantsa da Allah cewa mutanen garin nan kowa na cikin garin nan iya halaka shi yanzu ka ga mutum 50 zai iya wahala su haɗu akan wata matsala da take ta ƙarya ne kowa ya rantsa da girman Allah madaukakin sarki yana da wata karwa hala to wani lokaci idan rikici ya haɗa gari da gari ko ƙauye da ƙauye ko ƙabila da ƙabila ko rukunin mutane mabambanta to wani lokacin salon kamun shari'ar da tanta yana bambanta wani lokaci akan yi amfani da abin da ake kira alqasam wani lokaci kuma zahirin abin da ya bayyana ana hukunci da shi yanzu ka samu yarinya ba ta taba aure ba ita zo maka da tulluɓe ban yaro ya ra'ayi na? Iwai in ka samu yarinya ba ta taba aure ba ta zo ma da tulluɓe ban yaro ba kuma na da Maryamu bace ba ma ka da aboki mura'a sau'in wa ma ka da aboki bariya ko ya za a yi da yaron to haka Allah hore mata kawai ita ba ta yi ikirarin abba ta fyaɗe ba ba ta yi taɓa cewa ta yi aure ba ba a taɓa mata aure ba kuma ga yaro yanzu kana da buƙatar he ka rantsa da alƙur'ani ko kuma ka yi karatu ka karanto aya ka gane cewa mazinaciya ce sai so, wannan za a iya kamawa a dalilin cewa mazinaciya ce kuma a yi mata hukunci hukunci irin na zina har sai idan ta yi da'awar fyaɗe ko ta yi da'awar auren da yake akwai shubuha a cikinta ko shubuha ta afku ba na so in bada misalin shubuha din mutane akwai haɗari wani lokacin ko ya kai karatu ka faɗi shubuha to wani dama wannan abin yake saurayi in ya je aikata shi ai malam ya faɗa shubuhar wannan ko so idan ba a samu wani abu bai kama da shubuha ba ba a samu komai ba aka ce to shi ciki alama ce da abin da ake tabbatar da zina akan wanda bai taba aure ba ana yin haka sannan daga cikin abin da ake hukunci da shi cikin shari'a akan yi amfani da tsagwaron rantsuwa kai din da kai kara ka rantsa saboda babu hujjar sai Allah wanda yana zaune ko cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah idan mutum ya shiga gida ya samu wani tare da matar shi suna lalata ya yi kamata yi Allah ce kashe dubu da hudu ko mu hula da shi ya nan daga sai wai manzon Allah zai ya kashe dubu da hudu yadda sai ya kashe dubu da hudu ko kuma mu hula da shi saboda hidda hukuncin a iya wannan lokaci can da aka jima ce manzon Allah ce wani abin da nake faɗa fa a gidana ya faru wane na tadda a gidana da shi da mata kuma ga abin da suka tsaya in fita in taro mai dubu dubu ba za su taru ba alhamdu ina ji mai ƙarfin imanin da zai shiga gida ya tadda matarsa ya fito ki ta wani lokaci da ni zo ka gani mutum hudu akwai wahala to wannan gurin saboda wahalar da yake da akwai sai Allah ya san tsoke masa tsarin shari'a ta kai zama to irin sauran shari'o'i dan ba kowa bane zai ga matar kuma ya tafi ne mu heda wannan nan da ake sa arzu mu zai ke ta habawa wanda yake ma da nan yake ma maka kallon biki yake ta zama tun ga zai gida ya tadda wani tare da matar sa har ya fice ke lalamai da dubu da ita na rantsa da Allah idan na ɗaga mahi tun daga sama he da jalimi a ƙasa ita wallahi na ji ya dangane da ƙasa inda gado da katifa da waye ce tika he na ji mahi jalimi ƙasa in me za'i ai mutane suka ga Sa'ad ibn Mu'az kamar yayi garaje duk da manzo Allah ya kare shari'a ce kuna mamakin kishi irin na Sa'ad ibn Mu'az yace na rantsa da Allah na fi kishi yace Allah da yake saman al'arshi yace wallahi ya fi kishi saboda kishin da Allah yake da akwai yasa yace zina haramun ce a kafin an haramta ta so wannan abin saboda ba sai ibo bai gida ya kashe dubu da hudu sai aka canza salon shari'a wallazina yarbuna azwajahum thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu lamina sadiqin shi din kawai rantsuwa ake so ya rantsuwa guda hudu ya rantsa da Allah cewa wallahi abin da yake tuhumar matarsa gaskiya ne ya ganta kana zina ya ganta tana zina rantsuwa guda hudu ne kalli yake sai Allah tsine mashi albarka idan ƙarya ya mata in ya faɗi wannan ya kubuta kuma duk abin da zai biyo baya bai da alaka da shi in kai shiru ko ta yadda to za a yi mata hukuncin ita kuma tana da aure ta yi zina in ba ta so waye zarau an hal azaba ita za a dauke mata azabar ita ma ta sake rantsuwa guda hudu so akwai halayen da albayyina abin da yake tabbatar da hukuncin shari'a shine a samu rantsuwa in an samu rantsuwa daga bangaren miji azaba ta koma kan mata in kai rantsuwa ita ma azaba ta sauka a kanta kuma idan Allah ya kaddara a wannan haɗuwar an samu ɗafa shi ya rantsa cewa ya tadda ta kana zina kuma an samu ɗafa ko da ma an samu ɗa ya rantsa ba naka bane ana iya li'ali a bayan an aihu ana iya li'ali kafin a aihu ita ta rantsa ba ta yi zina da kowa ba yanzu ɗan nawa yi ta zama ɗan gaure ki ya zama ɗan gaure ki sai dai uban ba ɗan zama ne ba in ka sake ce maka zai je yanka masa rago ya sa shi a makaranta to dan me rantsi ai ya rantsi ne saboda baya so a danganta shi da yara saboda haka za a ke kiran yaron da sunan mahaifiyar shi ko da gidan su babar yarinya shi yaron za a nasabta shi zuwa ga mahaifiyarsa kuma ba ɗan zina bane ko ba ɗan iska bane kuma ɗa ne irin kowa kawai dai ubansa ne yake yadda uwansa ne ba matsala kuma ba zai ci gadon babansa ba tunda ai dama ya kore shi ne saboda kare ci gadansa saboda kare amsa sunansa saboda kare biyo layin gidansa amma zai ci gadon mahaifiyar to kaga la ita ba rantsuwa ita wanda rantsuwar da mahaifiyar ta ita kuma ta yi ne don ta kare mutunci da martabar dan nata wannan yana daga cikin hanyoyin da ake bi wajen tabbatar da abin da ake ikrari ko ƙara a kansa akwai abubuwa da yawa da aka bi hanyoyin da ake tabbatar da hukunce-hukunce wanda suke karanta lo ana kiransu kanunul isbat kanun lo din da ake tabbatar da abubuwa a kai shi wannan kaɗan ne na tsakuro koyon suna da yawa kuma har gobe ana sake binciken wasu hanyoyin rikici ne za su samu gurbi a shari'a ko ba za su samu gurbi a cikin shari'a ba yanzu akwai sabbin abubuwa da shari'a ko da zamani ya zo da su a yi amfani da su ko kar a yi amfani da su kamar irin su fingerprint genotype a ba genotype ba DNA amfani da DNA a yi amfani da shi ko kar a yi amfani da shi yanzu misali da aka zaza a yi da ayi da wannan sai aka ce madadin a yi da ayi a je a yi DNA a gani dan nasa ne ko ba dan sa bane ba wanne yafi sauki na ne ali ali ko saboda shari'a ne ta zo da shi to har yanzu za ka ga DNA guraren da malamai da suke rikici a kan shi saboda babu wani abu da ya goyi da kama da haka a zamanin a yi amfani da shi ko kar a yi amfani da shi so za a ga akwai sabbin hanyoyi suna shigowa kowace ƙasa takan yi doka ta gani mu yi amfani da shi ko kar mu yi amfani da shi daidai da maslaha da ta gani daidai abin da shari'a ku ta gani akan yi amfani da shi wani lokacin kuma akan yi amfani da al'aqafa ilimin masu hasashe ko masana tsarin al'adar adam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba da baiwar shi ya bawo zai ibn Ali saka Abu Usama da baiwar shi wa take da suna wata kare ne wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi zai duka larabawa ne jajayen fata da suka aika Usama sai ya fito baki mutane suke dan guna su ya balarabi da balarabi ya sa aihu dan bakin fata anya ba sa tallai ake dan kuskus kuskus banza Allah ya ji dan kuskus din wannan iyaye sun ji kuskus din amma ya zaci mutane ba kai saka hada su gulma ba ba kai saka hada mutane shi ne ma zaman majalisa duk majalisa an zauna ba za ta yi lafiya kalau sai an kwasa ta a wanda fa dan shigo gari Allah ko ya karbi kudin ridi ne ai ta akai sai kilo a kaza biyar sai ya a kaza dawa da ai kaza da kaza yanzu su ne suke kaza ai an bashi kudin campaign wanda suke goyen baya an tura mai kudin zahiri zaman majalisa din to wannan kuskusin ya je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko incident din lokaci sai aka samu gaze ga Usama sirrin duba a baya ne to kwanciye sanyo lokacin zaka kuna rufa ba ku san lokacin da kafin ku za su fito ba kawai da suka fito yana kafa farasuwan jama'a wani mutum ya zama tiya masu ilimin wannan ne da ya kalla su isa ga bakar kafa gaja ya ce kuma wallahi ba a zuwa halalin ba ya ce na rantse da Allah ɗaya kafa ita ta samar da ɗaya sai aka ba manzon Allah wannan labarin manzon Allah ya fito sai ya kabba Allahu akbar yanzu Allah ya bayyana da gaskiya ga mutumin da bai san me yake faruwa a Madina ba amma Allah ya koyar da wani ilimi yayin maganin wasu ƴan kananan magagado da ake to irin waɗannan wani lokacin idan ana so a tabbatar da nasabar mutum ko kuma wani kawai haka daga sama sai ya faru yace ai baban ku da yaje gari kaza lafaja ya azuba ba ta mu wasiya in zo in nemi gidan wani akwai ƴan uwana sai irin waɗannan mutane ne ake amfani da su to ka kabar da wani bayan kafin ka ana amfani da su ko buɗe idan a buɗe idanun to an san idanun danginsu akwai wata alama yanzu da magana da nake kowane family a homer akwai abin da suka bambanta da shi wasu tsayuwar yatsunsu wasu ƙafafunsu 47 ne wasu ƙafafunsu 41 ne wasu ƙafafun 37 da na mata da maza iri ɗaya ne waɗansu manya-manya ne waɗansu gajeruwa ne waɗansu baƙaƙe ne waɗansu jajaye ne wasu suna da tsawarya wasu suna da hawan jini wasu suna da siga wasu to da yazo duka ciwon gidan ku yazo ne ga kafa irin taku ga hannu irin naku ga wuya irin naku yana da siga kuna da siga yana da jini yana kuna da hawan jini to me kuke da bukata kina ku kuma ne gore ba shi da barhen magani a cikin gado kike da ku matsala ta riga ta wuce to hanyoyi da yawa da ake tabbatar da magana da su suna da yawa cikin wannan hadisi din babi ne mai fadi gaskiya masu karanta shari'a kusan saminsa guda ake ana tattaunawa akan wannan abu menene ma albayyina da albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara yasa dake cewa karatun littafin al-arba'un an-nawawiyya inda za a samu lokacin da za a tattake shi to mutum in yabu da in ka bashi digiri to zaka tadda inda yake da kwarewa yana da wahala yana da yawa kuma da mutane za su yi hakuri su koma su dauki jami'ul ulum wal hikam su karanta littafin su hakuri su karanta shi su fahimce shi wallahi yadda zai bude musu kwakwalwa da fahimta cikin addini tana da matukar yawa Allah ya sa albarka da yawa a cikin wannan littafi din abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ka amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka zama da kuskuren mu gyara mai aiki da abin da ya dace wannan assalamu alaikum mana akwai wani abu da aka yi yanzu a World Cup shine mutum zai canza kasar da za ta yi nasara a wayarsa idan ta yi nasara yana da kati ko ba ta yi nasara ba ba shi da gobe shin wannan cacace cacace wani da ita mai kudin tambo na'am ibani ya kai ka tanka ya kai ka tanka an ga tanko a ubatan ko ga waya a ina baka ai da babbar waya okay wace ce babbar waya android dan kana da android ko zaka yi da zara kana da android zaka yi ko da tele ya ku da data sai ka kula data ila kudin kasar ai data ba ko baka da labarin yanzu ita baka da labarin ita data ba mutum da yake cin kudin ta ba duk wanda ya bada wani piece of information aka dora shi a duniya idan ya mai register so da data da ka saya kai browsing yana da kudi na ballaka da za a bashi a wannan data da ka saya ta MTN yasa waɗanda suka yi da register da YouTube abubuwan da suke dorawa yawan abin da ake following ake gani yawan data da ake samu ita ake fassarawa a dawo da ita kudi a ba su kasan su duk waɗannan yaran da suke zina a TikTok ai ana so a ga yawan data nawa aka bata aka kalli abin da suka yi a TikTok aka dauki riba a maidawa MTN a maidawa masu service data providers din a maidawa masu kaza a maidawa da suka yi developing application din a maidawa waɗanda suka yi contributing wajen gairo masu sayan data ai haka ake kasanta so yanzu da aka zo ba ka za ku kalli World Cup ba amma aka ce yanzu in predicting kasar da za ka ci sai ka hau sai aka dauki 2MB minimum kenan ko 2MB zai iya kai a kwandala ɗaya ko zai iya kai a kobo ɗaya so wannan kobo din shine za a tara na waɗanda suka faɗi sai a ba kuma waɗanda suka samu riba a kan shi shi kuma wanda yake kartijin a tsakiya ko ya yi asara ko ya ci riba kuma zai wahala ma ya asara yana cin riba ne daidai da yawan subscribers ɗin yanzu idan mutum 1000 suka hau ba mamaki 700 su hau a bakan cewa kasa kaza za ta ci ba ta ci ba wanda za su tsuma take su zamanto ƴan kaɗan ne daga ƙarshe dai dole kuɗin da za a samu shi riba gare shi a sama to malam ta tace gaskiya banda ta tace kuma akwai ɓata lokaci sannan akwai yaƙar musulmi su koma zuwa ga wannan bol ɗin a daina ganin ba laifi ba ce ba malamai sun yi a karatuttuka sun yi a hudumomin juma'a abinda ƙasar ta yi ana gani ma kamar a dawo a gyara football ɗin a dawo addini ne har yanzu turawa suna kallo ta gefe da sun ci riba duk da an yi bol a stadium mutane sun musulunta amma har yanzu akwai ƙalubale a kanta wani malami ya ta hankali na sosai da gaske ya ce yanzu saudiya ta je ta ci bol ya ce amma da Allah kalli waɗannan yaran da suka je suka ci wa bol da Argentina ya ce yanzu kai ba za ka ji kunya ba a ce wani unguwa ku ɗaya da manzon Allah unguwa su ɗaya da manzon Allah ai wanda yana karahi waɗannan unguwa su manzon Allah a cikin su ba dan Makka bane manzon Allah ba dan wajen Saudi Arabia to yanzu kana da yakin a cikin yaran ba dan unguwa su yanzu a ɗauko yaro a ce wannan shi ne ɗan unguwa su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana buga Saudi Arabia bol da wannan kamar ci gaba ne ko ci ba ci so duk yadda aka yi kuma tura sun ci riba musulmi ku ne rage ku gyara gidan ku sun ci riba ko ku shiga ko kar ku shiga ko ku musuluntar da ita ko kar su musuluntar da ita sun ci yaran ku da yaki sai dai Allah ya gyara waɗannan yaran da yawan su da suke balabalai Allah kaɗai ke fasa tarbiyyar su ko dai mugayen mazinata ne waɗansu su ƴan luwaɗi kaɗan ne Allah yake kwato su akwai yarinya da ta yi ƙaran ɗan bol da kunne na ji ta ce ita abin da ya bata haushi ya ce da ƙarfi ya neme ta ya gaya mata ya ce mata sama da 900 suna zuwa gurina ke ma'an kina so dole suna kika boki zo ya ce zo ya kamar alfahari yake mata hi in ya neme ta ma alfarma ya mata ya sa ta higar da hi ƙara da yadda muke kallon su akwai wanda suke ganin cewa bol da homo tare suke tafiya in za ka yi wani hikayi wannan kaɗin da Allah maɗaukakin sarki ya tsallakar da su kuma idan za ka tsaya a kan tarbiyyarka ba ka zina ba ka caca ba ka homo ba ka komai to ba su barka ba ba su barka ba ba yadda za a yi ka samu kuɗi a wajen Bature ya barka ka kai lafiya kalau sai ya tabbatar kuɗin ba zai amfane ka ba sannan zai kale ka yasa duk wanda suka yi kwallon kafa ka kalli rayuwarsu in suka dawo za ka tada a siyasa suke dawo kafin su gama zagayen kulaɓin su sun tsiya shi kaɗan ne Allah maɗaukakin sarki yake tsallakarwa yanzu wanda suka buga wa Najeriya Atlanta 94 ko Atlanta 94 take ko ya tsaye 94 in ka haɗa su yanzu gaba ɗayan su kusan matsiyata ne duk wannan kuɗin da ake faɗa babu shi so Bature bai yadda sa ka samu kuɗi ba salin alin ka dawo da gida bai yadda ba yanzu ka je gurin su za ka aiki zai ce maka alwahinka naira miliyan 30 ne kuɗin Najeriya amma ka san mutum ne suke aiki a kawunan miliyan 30 din duk inda kwandilar ka ta shiga suna kallo idan daga karshe za ka gama ka dawo ka yi rayuwa mai kyau ka taimaki addini to ba za ka yi ba aiki idan za ka ga hiririta za ka yi lokacin da za ka kare baka amfani kowa ba baka amfani da komai ba sai su baka almin da abin da ya zamu wannan abin ta tace kuma da yadda zamu a wani gurin mu'amalance ta baya baya babban abin alfahari a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sura al-an'am